سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da arzikin sake hallara wannan majalisi namu mai albarka da muke karatu a cikin littafin kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi alal abid littafi wallafar imam ahli sunnati wal jamaa al-sheikh muhammad ibn abdul wahhab at-tamimi alayhi rahmatullah karatun da muke gabatarwa mako mako wannan masallaci dake bakin tashar yankari a nan cikin garin Azare karamar hukumar Katagum masallacin tunawa da malaminmu na da'awa al-sheikh Kabiru Ahmad Azare Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yau muna almuru na 11 ga watan Safar lissafin hijira alif da 446 wanda kuma ya zo daidai da 15 ga watan Agusta lissafin miladiya shekara 2024 da izinin Allah madaukakin sarki za mu tashi a sabon babi tunda mun dan samu a hutu na wasu satuttuka kuma dan uwa Dr. Babayo ya gabatar da karatuttuka a madadina da bana nan a wannan majalisi kuma abinda ya rage mana a baya cikin babin da ya gabata ya karasa shi da masail din wannan babi Allah ta'ala ya saka mashi da alkhairi ya sanya albarka cikin karatunsa ya tsawaita rayuwarsa insha Allah ta'ala za mu tashi a sabon babi ne babu tafsirin tauhid wa shahadati an la ilaha illallah babin da yazo dan yi mana bayanin tafsirin tauhidi wato fassarar hakikanin abin da ake nufi da tauhidi da kuma abin da ake nufi da shahadatu an la ilaha illallah wato abinda malam yake nufi da wannan babi yana so ya ja hankalin mutane zuwa ga abinda da yawa suka yi makuwa a kansa a babin tauhidi tauhidi ya shahara akan harsuna duk musulmi idan ka ce masa tauhidi ya san zai ce maka ya san me ake cewa tauhidi sannan haka shahadatu an la ilaha illallah ko la ilaha illallah duk musulmi zai ce maka ya san wannan kalma to amma me yasa malam ya kulla babi don fassara mana tunda kowa katare shi zai ce ma ya san tauhidi kowa katare shi zai ce ma ya san shahadatu an la ilaha illallah amma sai gashi malam ya zo zai mana fassara fashin bakin tauhidi da kalmar shahada menene ake nufi da tauhidi me ake nufi da kalmar shahada dukkan su abu ɗaya ne in an ce tauhidi shine shahadatu an la ilaha illallah in an ce shahadatu an la ilaha illallah shine tauhidi amma malam ya kawo su nan duka biyu domin ya ja hankalin mai sauraro ya fahimci cewa
dukkansu abu ɗaya ne. Karka ɗauka tauhidi wani abu ne daban, shahadatu an la ilaha illallah wani abu ne daban, dukkansu abu ɗaya ne. Tare da hakan kuma al'ummar musulmi suna cikin kishirwa na rashin sanin haƙiƙanin ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah. Haƙiƙanin fassararta yana cikin wato aiki a aikace. Ba yadda da tauhidi shine tauhidi ba kadai, ba yadda da kalmar shahada shahadatu an la ilaha illallah shine kadai tauhidi ba, yarda da sanin haka da fada a baki a'a ba shine kadai ba, a aikace zuciyarka yaya ta fahimci tauhidi, wani irin sako take biyo gabbanka a tauhidi, zuciyarka yaya ta fahimci me ake nufi da kalmar shahada, kuma wani sako zuciyarka take ba gabbanka. Matukar zaka faɗa a harshe ko kuma zuciyarka za ta yadda, amma gabbanka kuma suna aikata sabanin tauhidi, to wannan alama ce ta gurɓacewar ma'anar tauhidi a cikin zuciyarka. To shi yasa malam ya kulla wannan babu, duk karatun da muke yi a wannan littafin duka hidima ce wa tauhidi, hidima ce wa shahadatu an la ilaha illallah, duk karatun da muke. Yanzu da malam ya kulla babu na fassarar tauhidi, fassarar kalmar shahada, kamar yanzu zai bude maka wata kofa ce, duk abin da za mu karanta na babbabbuka nan gaba a cikin littafin yana karkashin fassarar tauhidi. Da haka shi yasa yanzu dalilan da malam zai kawo mana karkashin wannan babi za su nuna maka tauhidi ne a aikace, yanda fa ake nufi da tauhidi, yadda fa ake nufi da kalmar shahada. Wannan zai sa ka fahimci da dama masu da'awar musulunci ba su ma fahimci me ake nufi da tauhidi ba, ba su fahimci me ake nufi da kalmar shahada ba. Malam ya ce babin ya zo yi bayanin fassarar tauhidi da fassarar kalmar shahada. Wa qaulillahi ta'ala, da fadin Allah madaukakin sarki, ulaikal ladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu inna 'adhaba rabbika kana mahdura. Wannan aya cikin suratul Isra'i aya ta 57, gabaninta aya ta 56, yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ulidu alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila, sai ce ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu inna azaba rabbika kana mahdura. Ubangiji ta'ala a aya ta 56 yace kul, kace wato ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kace da mushrikai, ud'u alladhina za'amtum min duni, ku kira waɗanda kuke rayawa kuke danganta musu allantaka a rayayyanku, min dunihi kuma bayan Allah, waɗanda kuke danganta musu allantaka, kuke laƙa musu allantaka kuma bayan Allah, ku kira su. ku kira su su biya muku bukata, ku kira su su tunkuɗe muku masifa, ko su ja muku amfani. Mu tabbatar da cewa da gaske kuke alloli ne. Fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila. Ko da za ku kira su ma ba za su iya yaye muku cuta ba, kuma ba za su iya canza muku yanayi zuwa wani yanayi ba, amma ku kira din ku gani. Kaga wannan kalubalanta ne, wannan gatse ne. Ka gaya musu waɗanda kuke kira, kuma bayan Allah ku kira su, ku gaya musu damuwarku, su yaye muku idan za su iya. Ku gaya musu bukatarku, su ba ku idan za su iya. Ku gaya musu matsin da kuke ciki, su sauya muku idan za su iya. Fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum, ba za su mallaki yaye muku wannan damuwar ko wannan cutar ba. Wala tahwila, kuma ba za su iya canza muku yanayi zuwa yanayi, ba za su iya canza muku hali zuwa hali ba. Ula'ika alladhina yad'una, sai Allah ya ce waɗancan waɗanda mushrikai suke kiran nasu, waɗanda mushrikai ke kiran nasu, kamar waɗanda Allah ta'ala ya ambace su a cikin suratul insan, a cikin suratul nuh, cikin suratul nuh da Allah madaukakin sarki ya ambace waddan waswa'an wa yaghutha wa nasra, wadda asalinsu bayin Allah ne, waliyan Allah ne, salihan bayi. Ba su ji ba, ba su gani ba, aka yi mutum-mutuminsu ake bauta musu, a bayan sun mutu sun bar duniya. To akwai ire-iren waɗannan, waɗanda salihan bayi ne, mutanen kiki, mutanen arziki, waɗanda suka ɗora bayin Allah a kan tauhidi, amma bayan barinsu duniya kuma sai aka ƙaddasa su, aka tsarkake su, aka ɗaukaki matsayinsu, har aka allantar da su. Za ka samu cikin annabawa, annabi Isa ya samu kansa a cikin wannan mummunan hali, mabiyansa daga baya sai suka zo kuma suka allantar da shi, suka mai da shi Allah, har Allah ya ba mu labarin cewa ranar alkiyama zai yi titsiye wa annabi Isa, domin wannan tisiyan ya ƙara tabbatar da waɗanda suka bauta wa annabi Isa sun yi bautar banza, ba za ta amfane su ba, kuma ba su yi da izinin Allah ba, wala izinin annabi Isa alaihi salam. Haka ana samu a ƙaddasa bawan Allah, a tsarkake shi, a allantar da shi, saboda tsabar wato a ganin wai matsayinsa da kusacinsa a wajen Allah maɗaukakin sarki. Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama, za mu zo mu karanta, ya ce la tatruni kama atratin nasara ibn maryam, ni dai kada ku yi shishigi, ku zurfafa, ku wuce gona da iri a kan lamarina, irin yadda nasara suka wuce gona da iri suka zurfafa a kan lamarin ɗan maryamu annabi isa almasihu alaihi salam. Don haka baya yiwuwa, ko da an yi ba daidai ba ne ba, don ainihin wato wani ya karantar, ya ilmantar, ya kusantar da mutane zuwa ga Allah maɗaukakin sarki, kuma a bayansa ya zame musu abin bauta, baya halatta. Kamar yadda a nan ƙasar tamu za ku ga Uthman dan Fodio, Allah ta'ala ya masa rahama, a Sheikh Uthman Nufudi, Allah ya ji kansa da rahama, ya yi gwagwarmaya ta siyasa, ta ilimi, ta da'awa a wannan ƙasa tamu Najeriya. Daga baya, saboda yadda aka ɗaukaki al'amarinsa, a bayan rasuwarsa kuma sai aka ƙaddasa shi, sai aka tsarkake shi, sai aka daukaki al'amarinsa, wasu suka allantar da shi. Mun samu kanmu a lokacin da hatta kotun tibe mutum yayi namiji ko mace, sai a ce Shehu Usman, in wani abu zai fadi ko zai faro daga sama, wanda ya gano sai ce Shehu Usman. Mun samu kanmu a wannan lokacin, in ka ne yanzu bana ji gaskiya, ko bana zama a yadda zan jin ne, ko kuma al'umma ne ta fahimci addini aka samu sauyi. Amma dai a wancan lokacin abin ya fi yawaita matuƙa, yadda zaka ga ana ainihin wato kiran Shehu Usman, ana istigasa da shi, ana neman wato ɗokinsa da kuma neman cetonsa. Hakan nan zaka samu waɗansu aƙidu daga cikin aƙidun sufaye ɗariƙu, za ka ga yadda suke ƙaddasa malamansu, sai ka ga suna musu yabo irin na allantaka, suna musu kirari irin na allantaka, suna kuma danganta musu damammaki irin na allantaka, musamman istighasa, suna yastaghisuna bihim, suna neman ɗoki. Sai har ka ji wani ana ce masa gausi, nan ce al-ghaus shi ne wanda yake kawo ɗoki, mai kawo ɗoki, wanda ake neman ɗoki a wajensa. To wannan duk yana daga cikin abubuwan da suke faruwa, wanda ake samun waɗansu suke dangantawa malamai ko masu da'awa ko su waliyai irin waɗannan siffofi na allantaka. To za ka samu ko dai waɗanda aka danganta musu ba su yarda ba, ba su ma san an danganta musu ba, ba su san ma an allantar da su ba, ko ko sun sanin ba su yarda ba, to wannan ba su da laifi a wajen Allah Maɗaukakin Sarki. Ko da ko Allah zai yi tsiye ranar alkiyama, zai musu tsiye ne domin su ba da shaida cewa ba da izinin su ba da yardar su ba, kamar yadda za a yi wa Annabi Isa alaihi salatu wassalam. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, a lokacin da al'amarin ɗaukaka Sayyidina Ali yayi tsanani, akwai waɗanda suka allantar da shi lokacin yana khalifa, suka mai da shi ma Allah, suna tuhumar wahayi ma kuskuren Jibrilu da yayi, wasu suna tuhumar Jibrilu yayi kuskuren wahayi wa Aliyu ya kamata yayi, suna annabtar da shi, wasu kuma suna allantar da shi. Har ya kai ga Sayyidina Ali yayi umarni ga waɗanda suke allantar da shi ɗin nan da a hura wuta a ƙone su. Lamma ra'aytul amra amran munkaran ajjajtu nari wa da'awtu kumbura. Aka gashe su, aka halaka su saboda suna allantar da shi. Almuhim, dukkan wani mutumin kirki muminin kwarai ba zai yadda a allantar da shi ko a danganta masa allantaka ba. Allah shi kadai ne Allah. To waɗansu kuma sun san ana bauta musu, amma suka bar masu bauta musu suke bauta musu. Wasu ma su suka ɗora masu bauta musu akan manhajin bauta musu, akan manhajin bauta wa mutane. Wasu in ka dubi wake-waken da suka yi da maganganunsu, ba na ce rubuce-rubuce ba, da maganganunsu da suka rubuta na ta'addanci a addini, zaka ga sun tsarkake kansu, su suka koya wa mabiyansu allantar da su. To kaga wannan babu shakka su ne wanda Allah Maɗaukakin Sarki zai haɗa su tare da mai bauta da masu bauta musu dukka, ya azabtar da su sosai. وحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم. الله تعالى ذيتي وحشر الذين ظلموا وأزواجهم وتترو وأندا سكي زالنشي زالنشي نمي نشركا وأزواجهم دسود إلى إرانسو دسود إلى إرانسو وما كانوا يعبدون ko hado da waɗanda suke bautawa duka a haro da su sawa'un mutane ne sawa'un gumaka ne sawa'un duwatsu ne sawa'un shanu ne ko hado su tare da waɗanda suke bautawa min dunillah matakar ba Allah bane ba fahduhu ila siratil jahim ku dora su ku nuna musu hanyar wuta can ne mazaunin su. Daka dukkan wanda ya yarda a bauta masa ba Allah ba ko ake bauta masa ya kuma bari ake bauta masa ya sani ko ya koyawa masu bauta masa shi dora su akan hanyar bauta masa ya hana su gane Allah ya nuna musu cewa sanin Allah sai ta wajensa da haka ya allantar da kansa a wajensu ranar alkiyama haka za a yi musu kudin goro a dunkula su gaba daya a kai su ta jahannama Allah yake. To anan Allah yana magana akan waɗanda ake bauta musu ba da izinin su ba ba da yardan su ba da amincewar su ba ba kuma da karantarwar su ba. Sai Allah yace ulaiikal ladina yad'una wadancan waɗanda su waɗannan ke bauta musu waɗancan waɗanda su waɗannan suke bautawa yabtaguna ila rabbihimul wasilata sufa neman tsani suke yi zuwa ga ubangijinsu su ma ɗan nafsi nafsi ne yabtaguna ila rabbihimul wasilata su ma neman tsani suke yi zuwa ga ubangijinsu wayarjuna rahmatahu ayyuhum aqrab suna rige-rigen waye cikin su mafi kusaci da Allah wayarjuna rahmatahu suna kuma tsammanin jin kayinsa wayakhafuna azabahu suna kuma tsoron azabarsa inna azaba rabbika kana mahdura Allah ta'ala ce lalle azabar ubangijinka ta kasance wato abar tsoro ce abar taka tsantsanci. To wannan ayar za ku ga yadda Allah madaukakin sarki yake nuna yadda masu bautar wani Allah suka bata-bata mai nisa suke bauta wadda bai yadda a bauta masa ba suke bauta wadda shi abin da ya yarda da shi shine shi ma bawa ne na Allah irin annabi Isa irin sayyidina Ali da waɗansu suka mayar da shi Allah a zamaninsa irin yanzu a zamaninmu nan Sheikh Usman bin Fodio Allah ta'ala ya masa rahama da ire-iren waɗanda aka kaddasa su aka tsarkake su aka allantar da su ba da yarda su ba da izinin su ba su sun rayu ne fa su ma a neman kusaci da Allah su ma sun rayu ne suna bautar Allah a matsayinsu na bayin Allah yabtaguna ila rabbihimul wasilata suna neman kusaci da Allah suna neman tsani zuwa ga Allah. To yanzu sai mutum ya kare bautarsa ne ya tashi ranar alkiyama yaje ya samu wanda ya bauta wa shi ma bawa ne yaje ya samu wanda ya bauta wa shi ma bawa ne ya same shi shi ma shirko-shirko a tsaye kowa yana jiran sai abin da Allah ya ce idan ya tadda Allahnsa a irin wannan halin wani hukunci zai wa kansa in ya tadda Allahn nasa a wani hali shi ma jira yake sai abin da Allah ya ce kaddara ma Allahn nasa shi ya saka shi ya bauta masa ko shi ya ba shi izini sai yaje ya same shi a wannan hali. To haka wanda shi ya sa kansa ko wani ya dora shi akai suka tashi ranar alkiyama suka samu abin da suka bauta wannan, ashe shi tini ya tsere musu ya nemi kusaci da Ubangijinsa kuma ya samu. Ya tsere musu saboda shi ya rayu akan ar-raja wal khawf. Mallam ya kawo mana wannan ayar a babin tafsirin tauhidi domin ya nuna mana cewa duk wanda bai kubuta daga wannan masifa ba to ba shi da tauhidi. Duk wanda bai kubuta daga irin wannan masifa ba to ba shi da kalmar shahada, ko yana yin ta ko ya kira kansa musulmi mumini. Matukar yana kiran wani Allah, kuma wani Allah ma fa wanda yake da matsayi a wajen Allah. Yabtaquna ila rabbihim alwasilata, don wani lokacin da wannan ake yaudaran mutane ba za ka ji ana bautar wani mashayi ba, ba za ka ji ana bautar wani mawaki ba. Ga wurtaccen mawaki da ya shahara da waka a duniya, ko kuma wani shahararren ɗan ƙwallo da ya shahara a duniya, ko wani ɗan dambe da ya shahara a duniya, ba za ka ji ana danganta musu allantaka a bauta musu ba. A'a, ana danganta allantaka ne ga waɗanda ake kyautata musu zaton kusaci da Allah Maɗaukakin Sarki. To da su Allah ya buga misali a karka ɗauka cewa kusacin bawa da Ubangijinsa da walittakarsa da girman matsayinsa a wajen Allah wai zai halatta maka ka bauta masa, ko kuma zai canza masa gurbi daga bawa ya mai da shi Allah. Ba sai yiwu ba. Duk yanda bawa ɗan adam ya kai matsayi a addinin Allah a walittaka, to yana ƙara zurfi ne a cikin bautar Allah. So yana ƙara daraja ne a cikin ubudiyya. So gwargwadon kusacinka da Allah Maɗaukakin Sarki, gwargwadon matsayinka a cikin ubudiyya. Amma ba za ka taɓa fita daga ubudiyya saboda wani matsayinka a wajen Allah ba, bai yiwuwa. Shi yasa ku duba matsayi da daraja irin ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a wajen Allah. Amma Allah idan yana so ya daraja shi a waɗansu makamai na ambato, sai Allah ya ambace shi bawa. Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Labari da a bayar na wata girmamawa da Allah ya yi wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama cikin dare ɗaya, amma sai Allah ya ambaci annabin nasa da bawa. Alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba walam yaj'al lahu 'iwaja. Littafin da Allah ya saukar sai ya ambata cewa ga bawansa ne a maƙami na wato na girmama shi da littafinsa, a maƙami na karrama shi da matsayin littafinsa da aka bashi na Alƙur'ani, sai aka danganta masa ubudiyya cewa shi bawa ne. To suna nan da yawa maƙamai na karamci da Allah ya ambaci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin Alƙur'ani, da wato siffa ta bauta. So shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana tuciya da kasancewa shi bawan Allah ne, kuma yana son a ce masa shi bawan Allah ne. su ba wani wanda kuma a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama zai zo shi wai matsayinsa a wajen Allah ya fidda shi daga bawan Allah ya maida shi tsaran Allah ya maida shi abokin Allah ko ya fidda shi daga matsayin bawa ya maida shi wani karamin Allah wanda zai sa Allah yayi zai hana Allah ya bari zai karbo a wajen Allah ko ana so ko ba a so Allah madaukakin sarki la mukriha lahu ba shi da mai tursasa shi ba shi da mai tilasta shi in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda dukkan bayin Allah dukkan mu bayi ne na Allah sarkakkiyar sarki kawai a cikin wannan siffa ta bauta ne muka bambanta wani yafi wani kusaci da Allah amma ba wanda kusacin sa ya fidda shi daga da'irar wato ubudiyya kasancewar sabawa to idan haka ne kaga waɗanda ake kiran su kuma bayan Allah ake kiran su da bukata ake kiran su yayin damuwa ake kiran su yayin jaje idan saboda kusacin su da Allah ne matsayin su ne a wajen Allah yasa ake kiran su to su ma fa ta kansu suke yi su ma har yanzu din neman matsayi neman shiga suke a wajen Allah yabtaghuna ila rabbihimul wasilata su ma neman tsani suke neman shiga suke Allah ne yake faɗan wannan magana na'am ka iya cewa waɗanda ake bautawa kuma bayan Allah sun kasu kashe-kashe ka kasa su kamar kashe uku ko dai wanda ya san ana bauta masa kuma ya yarda a bauta masa kaga wannan da shi da masu bauta masa duk ƴan wutan da haka wannan ayar ba ma su take ambata ba ko dai waɗanda ake bauta musu ba su san ana bauta musu ba ko ba su yarda da a bauta musu ba waɗannan su ne waɗanda Allah yake magana ana bauta musu ba su san ma ana bauta musu ba kuma ba su yarda in sun sani ma ba su yarda a bauta musu ba to su waɗannan Allah yake faɗan matsayinsu cewa su fa su ma ta kansu suke a wajen Allah su ma neman kusaci suke yi neman shiga suke yi yabtaguna ila rabbihimul wasilata neman shiga suke yi ayyuhum aqrabu suna rige-rigen wane ne zai fi samun matsayi mafi kusaci a wajen Allah wayarjuna rahmatahu kuma su ma fa su ma tsammanin jinkan Allah suke yi balle a ce su kyautar su ma tsammanin rahamar Allah suke balle a ce su rabata wai khafuna azabahu kuma suna tsoron azabar Allah su ma balle a ce za su hana wani shiga an fahimta na uku ko kuma wanda ake abinda ake bauta masan ba ma ma'abuci ruhi bane ba ma ma'abuci ruhi bane kamar duwatsu da gumaka da sauran abubuwa rana da wata da taurari da waye da taur ba ma ma'abuci ruhi bane kuma ake bauta masa to idan an ambaci bayin Allah waɗanda waliyai ne na Allah aya ta ambace su cewa bauta musu aikin banza ne to yaya bautar gunki zai zama alheri yaushe kuma bautar wanda ya yadda a bauta masa ba Allah ba zai zama alheri in dai bautar bawan Allah waliyi mai neman kusaci da Allah mai tsammanin rahamar Allah mai tsoron azabarsa in dai bautar za ta zama asara to bautar meye kuma ba Allah ba za ta zama nasara za ta zama riba ba sai Allah shi kadai da haka mu fahimci me ake nufi da tauhidi karkashin bayanin wannan aya to duk wanda za a bauta masa in dai saboda shi shehi ne ko shi waliyi ne ko shi salihi ne ko shi babban malami ne a duniya to bai cancanci a bauta masa ba domin shi ma neman matsayi yake a wajen Allah, neman kusaci yake da Allah bai fasa ba har ya mutu. Sannan kuma shi ma rahama tsamaninta yake, azaba tsoronta yake. Kaga duk wanda za a zo a ce maka saboda girmansa a musulunci, saboda walittakarsa, ko saboda shi shehi ne, a zo ana ce maka zai sa mutane a aljanna, ko wanda ya so shi, ko wanda ya gan shi, ko wanda ya ga wanda ya gan shi ma dan aljanna ne, ko a zo ana yaudararka da cewa ai zai hana a saka mutanensa a wuta har ya dinga cewa yau za a yi bala'i. Wai saboda kuma da ta ina ya samu wannan matsayin kai a wajenka? Saboda shi shehi ne, shi shehi ne makusacin Allah ne, ko ai wannan ita ce silar ko? To sai Allah yake karanta maka makusantansa ga yadda ga halinsu. In dai shehin ne, to shi ma neman matsayi ke a wajen Allah ta kansa yake. In dai shehin ne, to shi ma neman kusaci yake. In dai shehin ne, to shi ma tsammanin rahama yake. In dai shehin ne, shi ma tsoron azaba yake. Kawo wani kuma haka ba. Da haka daga nan sai ka gane cewa to ba wata marika sai Allah. To idan mun fahimci wannan abinda ayat take faɗa, idan mun gane, to fa shine abin da ake nufi da tauhidi. In mutum bai rabu da wannan matsalar ba, to kar a kar in kai ka da nisa, baya kan tauhidi, baya kan tauhidi. In dai mutum bai rabu da wannan matsalar ba, to baya kan tauhidi. In yana da sauran kamakaman shehi, kamakaman waliyai, kamakaman salihan bayi, to babu tauhidi a gare shi. Uje gaba, wa qaulillahi ta'ala, da kuma fadin Allah madaukaki, wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Allah ta'ala yace, wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi, kina lokacin da Ibrahim, ana nufin annabin Allah Ibrahim alayhi salam, kina lokacin da Ibrahim annabi yace li abihi ga babansa Azara, wa qaumihi da kuma sauran jama'ar sa mutanansa da aka turo su, da aka turo shi gare su, ko mutanansa da aka haife shi cikin su, duk yana dauka. Kina lokacin da Ibrahim alayhi salam yace da babansa da sauran al'ummarsa, innani bara'un mimma ta'budun, lallaini barrantacce ne, nayi watsi daga abin da kuke bautawa, nayi watsi daga abin da kuke bautawa, illa alladhi fatarani, in banda wanda ya halicce ni, fatarani ay khalaqani, in banda wanda ya halicce ni shine wa? Shine Allah. Fa innahu sayahdin, lalle shi Allah zai shiryar da ni. Waja'alaha kalimatan baqiyatan, kuma annabi Ibrahim sai ya sanya wannan kalma wanzazza, kalma tabbatatta, kalma mai dorewa, fi aqibihi a zuriyarsa. Aqib yana nufin zuriya. Ya sanya wannan kalma ta zama tabbatacciyar kalma zaunanna, fi aqibihi a zuriyarsa, la'allahum yarji'un, domin su dawo kan daidai. Idan muka dubi wannan aya da alakarta da babun fassarar tauhidi, za mu fahimci cewa har yanzu dai tauhidi ne a aikace. Malam yana gwada mana tauhidi ne a aikace. Annabi Ibrahim kana hanifan. Annabi Ibrahim Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi daga masifar bautar gumaka da ya samu iyayensa da ‘yan uwansa da al’ummar garinsa a kai, ya same su suna bautar gumaka ba ji ba gani. Amma sai Allah ya tsarkake zuciyarsa, ya tsarkake gabansa daga girmama waɗannan gumaka, saboda su ba Allah ba ne. Kuma Allah ya masa baiwar kaifin tunani da aiki da hankali wajen gano cewa waɗannan gumakan ba abin bauta ba ne ba. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a. Yace baba, me yasa kake bauta abin da baya ji baya gani, ba zai amfanar da kai da komai ba. Ba zai amfana baya ji baya gani. Ba zai amfanar da kai komai ba. Kaga wannan aiki ne da hankali. Kuma yana tuhumar babansa. Wannan ya nuna cewa Allah ya tsinkayar da Annabi Ibrahim halin da mahaifinsa yake a kai na gurbacewar aƙida. Kuma akan wannan suka yi baram-baram, Annabi Ibrahim ya jaye nasa ya ƙaurace musu. Kuma akan wannan ya shiga dukkan halin da ya shiga na musiba da fitina. Kuma sanadin wannan Allah ya ɗaukake shi har ya zama umma qanitan lillahi hanifan. Kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sauran duk al'ummarsa su yi koyi da irin aqida ta Annabi Ibrahim. Summa auhayna ilayka anittabi' millata Ibrahim hanifan wama kana minal mushrikin. Allah ya ce sannan muka yi maka wahayi, lallai ka bi irin tafarkin Annabi Ibrahim. To Annabi Ibrahim ya yi gwagwarmaya ta tauhidi ne. Duk sanda za a fassara tauhidi, to Annabi Ibrahim yana da kaso mai yawa. Duk sanda za a fassara kalmar shahada, Annabi Ibrahim shi abun buga misali ne. Saka idan kana so ka gane me ya tauhidi, to karanta matsayar Annabi Ibrahim tsakaninsa da iyayensa da mutanensa akan wato akan bautar wani Allah. Kar ka kwatanta wani abu irin wanda waɗannan mutane masu ƙalubalanta Annabi Ibrahim suka aikata. Kar ka samu kanka a wani hali daga cikin irin halinsu. In ka samu kanka a wani hali daga cikin irin halinsu, to tauhidinka ya zama a baki, ya zama a baka, kuma ba zai maka amfani ranar alkiyama ba. Shine babban abun tsoro. A nan duniya ake gyarawa. In ka san kana bautar wani Allah, ka koma bautar Allah shi kadai ka tuba. A nan duniya ake gyarawa. Ranar lahira ba a istidrakin kuskuren tauhidi. Annabi Ibrahim ya ce da babansa da mutanensa, lallai ni na barranta daga abin da kuke bautawa. Gumaka da kuke bauta musu ba ni ba su. Dama haka Allah ya ce, wa man yakfur bi taghut, at-taghut kullu ma yu'badu min dunillah. Duk abin da ake bauta wanda ba Allah ba, yana mai yarda da bauta masa, ya zama taghut. Duk abin da ake bauta wanda ba Allah ba, taghut ne. To duk wanda ya kafirce wa taghut, ya kafirce bautar wani Allah, sai ka kafirce. Kaga gumaka, bautar gumaka sai ka kafirce mata. Bautar waliyai sai ka kafirce mata. Bautar salihai, bautar shehinai sai ka kafirce. Kafircewa ba. In kaga ka zama musulmi mummuni, to ka kafircewa kafirci. Ka kafircewa shirka. Sai gumaka suna ce maka kafiri.
sai mushrikai suna ce maka kafiri ka kafircewa shirkarsu to lokacin ne fa kake musulmi to sharadi ne daga cikin sharuddan musulunci da imani shine kafircewa kafirci duk wanda ya kafircewa bautar wani Allah wa yu'min billahi kuma yi imani da Allah kar ya bata riga tsakani ya kafirce kuma bai imani da Allah ba kaga da wadannan duniya kenan suna nan wadanda su basu yadda akwai wani abun bauta ba la Allah wala ba Allah ba ko basu yadda akwai wani kaga sun kafirce wancan din wanda ya halitta a kafirce ya halatta a kafirce masa sun kafirce wanda ya haramta a kafirce masa to sai idan ka kafircewa wanda ya halatta a kafirce masa kai imani da wanda ya halatta a imani da shi shine suka zama musulmi mu'mini shine wa may yakfur bi taguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wusqa to haka annabi ibrahim yayi ba ni ba kuma kanku illa alladhi fatarani kaga kenan ya kafircewa bautar gumaka yace illa alladhi fatarani ya kuma amincewa Allah mahalici bautar Allah mahalici to shine musulunci da imani amma ba zai yi kai imani da Allah domin da yawa daga cikin wasu wanda suka samu kansu a gurbacewar aqida ajiya da yau halin da suka samu kansu shine halin imani da bautar Allah da kuma rashin kafircewa bautar wani Allah ita ce babbar matsalar masu gurbatattun aqidun nan sun yi imani da Allah ko amma kuma sun ki kafircewa bautar wani Allah kaga imaninsu da Allah ya zama imanin baka domin hakikanin imani da Allah wanda Allah yake karba shine imanin da me shi ya kafircewa bautar wani Allah shine wa man yakfur bi taguti wa yu'min billahi ka dube da annabi Ibrahim ya riga da ya tabbatar da haka innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani shine la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani shine la ilaha illa Allah kaga aikace kenan shine fassarar da malam yake so ya ji hankalin mu akai shine fassarar ka dube da alqur'ani in baka san menene la ilaha illa Allah ba dubi alqur'ani ya maka fashin baki akai illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin waja'alaha kalimatan baqiya nan kalima malamin tafsiri cikin sahabbai suka ce tace la ilaha illa Allah waja'alaha sai ya sanya wannan kalmar ta shahada kalimatan baqiya kalma wanzazza kalma tabbatacciya fi aqibihi a cikin zuriyarsa kada kai imani ba kai kokwar maya a cikin zuriyarka ba idan kai imani to zuriyarka ma su yi imani idan kai sunna zuriyarka su yi sunna wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi amma wani zaka samu wasu suna nan yan boko wanda suka yi nisa a boko suna musulunci amma wai ƴaƴansu kwaye abin da ya zaba suna sunna amma ƴaƴansu kwaye abin da ya zaba wai ba a tilasta mutum duk wanda yake baligi mai hankali ya mallaki hankalin kansa wai ba ka da tilas a kansa sai dai abin da ya zaba suna nan masu aqidar turawa suna nan masu tunani na boko wanda suke barin iyalansu kowa ya rayu akan ganin damarsa akan zabinsa ba za a tirsasa mutum a ɗora shi a tilasta shi ya bauta wa Allah ba in ya ga dama ya bauta wa Allah in ya ga dama ya bauta wa wani abu daban to wannan kaga haifuwa ta zama haifuwa asara kuma duk wanda yake da irin wannan kuduri yake da irin wannan aqida to musuluncin sa ma abun tuhuma ne. To mun da ya yadda da Allah da tauhidi, to da yayi kishin Allah da yayi kishin tauhidi a cikin zuriyarsa, a cikin iyalansa. Duk wanda kuma yake ganin ya halatta abautawa wannan Allah, zabi ne da ra'ayi na mutum ya bautawa wanda ya ga dama, ya bautawa abin da ya ga dama, to wannan kafiri ne. Duk wanda yake da wannan aqidar kafiri ne, saboda baya halatta abautawa wani ba Allah ba. Ba zai yi kuma kai musulunci, kai imani da Allah shi kadai, kuma kana mai yarda da cewa za a iya bautawa wannan Allah, ba za su hada zuciyar mumini ba. Ko a bauta wa Allah ne, ko a kafirce wa Allah. Amma ba wani zancen a bauta wa Allah ko a bauta wa wani Allah, lahira ta mai rabbuce, babu wannan. Lahira gidan lahira, gidan aljanna ne da gidan wuta. Gidan aljanna na masu imani da Allah ne, gidan wuta kuma na waɗanda suka kafirce wa Allah, da kowaye ma suka yi imani. Kawai sauran, da wanda ya yi imani da wali, da wanda ya yi imani da shehi, da wanda ya yi imani da salihi, da wanda ya yi imani da mala'ika, da wanda ya yi imani da annabi, da wanda ya yi imani da gunki, da wanda ya yi imani da bishiya, da wanda ya yi imani da saniya, da mai rana, da mai wata, da mai tauraro, dukkansu gaba ɗaya matsayin kafirai suke. Al-kufru millatun wahidatun, kafirci gaba ɗaya matsayin milla ɗaya yake. Da haka duk a matsayin kafirai suke, duk ƴan wuta ne. Mai imani da Allah shine kadai dan aljanna. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi. To wasu kuma zaka samu ƴaƴansu da zuriyarsu suna musulunci, su kuma sun kama sunna, amma ba su san halin da iyalan suke ciki ba. Matar sama bai sani ba ita mece ce, sunna take ko shi'a ko faira bai sani ba, ko ƴar cikin gari ce kawai, ƴar ba ruwana. Aka wuzu ke cewa kai ɗan mece, ni ɗan ba ruwana ne, ko ƴar ba ruwana ne, bai sani ba. Allah wani bai san aqidar matarsa ba. In za a sa wuka a yanka shi, wallahi bai san aqidar matarsa ba, tunda bai taɓa koya mata komai ba, ko bai taɓa tura ta ta koyi komai ba. Me ya aqida ta shi ma bai sani ba. Tana nan dai Allah ina ma'anar lala haliku ba mahaliki sai Allah. Bai sani ba. Haka ƴaƴansa bai san me suke damawa ba. Shi dai kuma masallaci na sahun gaba na sunna, mu ƴan ahli sunna ne. Yana sahun gaba a masallaci, har wai ba zai yi sallah a masallacin ƴan ɗariƙa ba, sai a masallacin ƴan sunna. Kuma bai san matarsa mece ce ita ba, bai san ƴaƴansa me ye su ba. Kuskure ne. Ku duba Annabi Ibrahim, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. To haka zuriyar Annabi Ibrahim suka ɗauka. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu. Da wannan Annabi Ibrahim yayi wasiya, da wannan Annabi Ya'qub yayi wasiya, Annabi Ishaq, Annabi Isma'il, da wannan suka yi wasiya wa zuriyarsu. Ma ta'buduna min ba'di, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Tayyib. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Don haka ita ma wannan aya tana ƙara fayyace mana me ake nufi da kalmar shahada. Shine a kafircewa duk wani abun bauta wanda ba Allah ba, a kadaita Allah tsarkakakken sarki da bauta. Wa qawlihi, da fadin Allah ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu. Allah ta'ala ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum, sun riƙi malumansu da masu bautarsu arbaban a matsayin alloli, min dunillah kuma bayan Allah. Ittakhadhu, wannan aya tana magana akan Yahudu da Nasara. Wasu suka ce ittakhadhu ahbarahum, Yahudu sun riki malamansu, wa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum, Nasara su kuma sun riki su ma malamansu. Sai zama ahbar malaman Yahudawa, ruhban malaman Nasara. Wasu suka ce ahbar malamai, ruhban masu bauta. Na'am, kusan a kowane jili na jama'a ana samun ulama da ubbad. Akwai al-ulama, malamai masu ilimi, wanda suke da ilimi suke karanta suwa, wannan ana ce musu al-ulama. Shi malami ko ya zama mai yawan bautar Allah madaukakin sarki, siffarsa ta malinta ta rinjayi aikinsa na bauta. Akwai kuma ubbad, masu bauta, wanda su ba malamai bane, shi ba shi da ilimi, ba shi da ilimi, ilimi har wanda zai karanta su. Kuma su don ubbad akan samu waɗanda bautar ma suke akan jahilci. Shi yasa wani lokaci siffa ta abid, mai bauta, bata cika zuwa siffa ta yabo ba, takan zo siffa ce ta kushe, domin za ka samu mutum mai bauta ne da kiciniyar bauta amma akan jahilci. Yanzu irin mutanenmu na da suka yi ta bautar azumin tsofi, bauta sosai, azumin tsofi, azumin takutaha, su abunan azumin larabgana, su azumin abunan takande, ba fashi mala, da azumin rajab, da azumin wane ne ga sunan dai, da wasu salloli da aka kirkira marasa asali, marasa dalili. Kaga mutum ya rika yana yi ba fashi, ba kosawa, ba gajiyawa, ba gazawa, wannan shine abid, mai bauta, ido rufe. To za ka iya samunsa akan ungurumin jahilci, bautar da yake gaba daya aikin banza ce, ba za a karɓa masa ba, saboda akan jahilci yake yinta, babu ilimi. Za ka iya samun kuma alim, masani, malami mai koyarwa, bashi da bauta, bashi da bauta, sai gwargwadon abin da aka wajabta masa ɗan abin da ba za a rasa ba. Ka iya samun kuma wani shi kuma ga bauta amma jahili, bisan kawai bautar ma yawanci ta jahilci. To anan wasu suka ce ahbar ana nufin malamai, ruhban ana nufin ubbad, wato masu bauta. Sai Allah yake kushe Yahudu da Nasara cewa sun riki malaman cikinsu da masu dukufa akan bauta na cikinsu, sun rike su a matsayin arbaban min dunillah, alloli kuma bayan Allah. Kunga dama, kunga malami, idan an bauta wa malami mai ake zata masa? Kusaci da Allah. Idan an bauta wa mai bauta, mai bautar Allah, in an bauta masa mai ake zata masa? Kusaci da Allah. Da haka sai suka riki malamansu da masu bautar cikinsu a matsayin alloli, suka bar Allah. Walmasiha ibn Maryam, irin Nasara su kuma sai suka riki Almasihu Isa dan Maryam. Allah ya ce wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, kuma ba umarce su ba sai da su bautawa abun bauta guda daya, la ilaha illa huwa. Allah nana ta ce babu abun bauta sai shi. Allah ya sake cewa subhanahu, sarki ya tabbata gare shi, amma yushriku, gabarin abun da suke tara shi da shi na shirka. To wannan ayar cikin ta akwai sakonni da yawa, wanda saboda kurewar lokaci ba zai yiwu mu ci gaba da ambato ba sai mu hakura sai majalisi na gaba idan Allah madaukakin sarki ya ba mu iko muna roƙon Allah sakakken sarki da buwaya ya tara muskilla dan abin da nayi daidai abin da nayi kuskure kuma ubangiji Allah ta'ala kai mani gafara وصلي اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله من يتبع بهداه mai tambaya ina cewa malam me hukuncin sanya yara a makarantar Arna domin su koyi turanci shin ya halatta kuwa to babu na halal da haram ba za mu ce kai tsaye haramun ne sadan musulmi a makarantar kafirai ba sai dai idan an duba abubuwa kawai kasancewar kafirai sun bude makaranta ba shine zai haramta karatu a cikinta ba sai idan kafircin ake koyarwa ala sai ya bude makaranta kuma ya zama malaman makarantar ma galibi musulmai ne kuma kawai syllabus ake karantarwa irin na kowace makaranta zai yi kuma su bude makaranta ya zama tsarukan su ne sune suke karantarwa a wajen sannan kuma manhajin su ake karantarwa da kuma ire-iren tarbiyyar su irin ta kafirai idan wannan ita ce makarantar to bai halatta a sadan musulmi a wajen ba duk makarantar da ya zama manhajin makarantar na kafirci ne malaman makarantar kafirai ne kuma suna karantar da tarbiyya da aqida irin ta kafirci to bai halatta a sa musulmi dan ya koyi turanci ba bukatar shine ya koyi turanci ina zai je da shi wannan rayuwar ta duniya muna yin ta ne don mu samu kyakkyawar rayuwar lahira ba muna wannan rayuwar ta duniya ne don mu dawama ba sannan kuma ba ci da sha ne kawo mu duniya ba balle idan mu yi rufe akan hanyar neman ci da sha ba ci da sha ya kawo mu duniya ba abin da ya kawo mu duniya bautar Allah ne wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halacci aljanu da mutane ba in ji Allah sai dan su bauta mu idan za ka ɗauki ɗanka ka kai shi wurin da za a koya masa bautar wani Allah me kake so kuma ya koya kai me kake so ya koya kuma za a tambaye ka dangane da shi ranar alkiyama ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara ya ku mu'minai ku tsare kawunanku da iyalanku daga wata wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku masu kiyo ne makiyaya ne kuma kowannen ku za a tambaye shi akan kiyon da aka bashi yace war rajulu ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi namiji ma abun tambaya ne dangane da iyalan gidansa makiyayi ne akan iyalan gidansa kuma za a tambaye shi abun tambaya ne akan iyalan gidansa to dan me za ka rika jefa kanka cikin jawal kana hadawa kanka wuri ranar alkiyama saboda neman karayu rayuwar da baka ajiye shekarun ba rayuwar da baka tanadi numfashinta ba rayuwar da ba a yarjejeniya da kai cewa za ka tabbata ko za ka dawoma ba dan me za ka watsar da iyalanka karshe ka je ka sanya iyalanka cikin yanayin da ko ka mutu ba za su yi maka addu'a Allah ya karba ba wa ka cuta kanka ka cuta don haka wannan rayuwar mu rika kasancewa masu manufa a cikin ta mu zama masu manufa a cikin rayuwar duk abin da kake yi ya zama kana da manufa ba irin waɗannan manufofi munanan manufofi ba nun manufofin a rayu a ci a sha ai kashi manufar a ci a sha ai kashi manufar ai alfahari manufar a ɗaukaka a duniya manufar duniya ta sanka wannan munanan manufofi ne. Domin da a ce wannan ita ce manufar rayuwa, da Annabi sallallahu alaihi wasallama bai kwanta akan tabarmar Kaba ba, da haƙarƙarinsa bai yi birɗi-birɗin saƙar tabarma ba, da Annabi alaihi salatu wassalam bai aje goshinsa a cikin caɓi ya sujjada ba, da Annabi tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi bai ɗaura dutse a cikinsa saboda yunwa ba, da bai ɗaga diga ya fasa ƙasa yana neman mafita ba, da duk Allah ya masa. Me yasa Allah bai masa ba? Saboda ba wannan ce manufa a rayuwa ba. Duk wanda ya ɗauki jin daɗin rayuwar duniya ita ce manufa, to ya jefa kansa cikin halaka. Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udha lam yasqi minha kafiran shurbata ma. Annabi alaihi salatu wassalam yace da a ce duniya a wajen Allah ta kai fiffiken sauro daraja, fiffiken sauro daraja, da bai bari kafiri yayi mukurwa ruwa daya a cikin ta ba, da bai bari kafiri yayi mukurwa daya na ruwa a cikin ta ba. Amma duniya wofi ce, duniya banza ce, kuma kun ga yadda take dauka, take ajewa, take kaiwa, take barowa. Wannan shine jiya yau ba shi bane, wannan shine yau jira ka ga gobe ba shi bane, wannan yana raye jiya yau baya raye, wannan ya tara ya tafi ya bari, wannan ya wahala, wahala ta kare ya kuma ga ubangijinsa. Haka duniya take, bata bar kowa ba. Da haka wai turanci manufar ita ce, koyi turanci shikenan, sai ka halaka rayuwar yaro bai san hawa ba, bai san sauka ba, ka hana shi jin daɗin addini, ka masa mummunan tubali da zai tashi bai ma san daɗin musulunci ba, bai ma san gardin musulunci ba, to ta kanka zai fara, ta kanka zai fara rashin mutunci in ya fara tsayar da shi na halayen turawa, ta kanka zai fara. Saboda ba zai kai zai fara gani cewa baka da sauran mutunci a idansa, domin idansa ya bude, kafirci ya sani, yanci ya sani, duniya ya sani. A lokacin da kake so ya san kai ubansa ne, a lokacin da kake so ya maka biyayya, a lokacin da kake so ya baka haƙƙokinka da Allah ya ce wasainal insana biwalidayhi ihsana, bai san su ba, baka bashi dama ya san su ba, ta kanka zai fara. Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka amintar da mu a wannan ƙasa, ka ba mu damuna mai albarka. Ubangiji Allah ka sanya albarka cikin dukkan abin da ka ba mu, ka sanya albarka cikin iyalanmu, ka shirye mu, ka shirye samarinmu da 'yan matanmu. Ubangiji Allah ka gafarta mana, kai mana afuwa, kai mana rahama. Halin da ake ciki na tsananin rayuwa Allah ka sauƙaƙe mana, Allah ka yaye mana damuwa kowace iri ce. Dukkan musulmi Allah ka bashi kwanciyar hankali a ko'ina yake, waɗanda ake azabtar da su, ake wahal da su da gangan Allah ta'ala ka musu doki, Allah ka ba su mafita, Allah ka sauƙaƙe musu abin da yake damunsu, Allah ka ƙara mana aminci da nutsuwa da kwanciyar hankali. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله.